Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Khadija Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, kamar yadda kuka sani, wato a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla, inda a yau ma 24 ga watan Maris na shekarar 2021 zamu yi magana ne akan cin zarafin yara mata, musamman ma yaran da ake kai su aikatau.
Wato Hadiza, mun dauko wannan maudu'in ne saboda matsala ce babba da ta shafi yara mata da masu kansu iyaye.
Ai Zara, abin ma ba a cewa komai. Wato abin da ke bani mamaki shine irin yadda wato mata suke cin zarafin yara da ake kawo musu domin su yi musu aiki.
Ke dai bari Hadiza, kin san an ce mata an san su da tausayi, amma wannan matsala ta cin zarafin yan aiki da ke kara girmama tana bani mamaki matuka.
To Allah dai ya kyauta. Madomin haka din ne a yau shirinmu zai mai da hankali kan wannan batu.
Zamu kuma kawo muku ra'ayoyin jama'a akan wannan batu, sannan wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna.
Kuma zamu bude ma 'yan uwanmu mata layin waya domin su kira bamu tasu gudumawar akan wannan batu. Sai aka sance tare da mu a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro, za mu fara ne da jin ra'ayin jama'a akan wannan batu na cin zarafin 'yan aiki, musamman ma yara mata.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Yahaya. Gaskiya illan da ke sa a tura yara ayyuka har da talauci da babu da tunanin wasu abubuwan da zai kayya kawo, suna haɗuwa da wulakanci da abin da zai kayya kawo, kamar irin su koyin ciki haka, ko a misu fyaɗe, ko a samu lalacewar tarbiyya.
Sunana Hawa'u Inki Hawan Juji. A gaskiya abin da yake kawo haka ta wani bangare babu ne, ta wani bangare kuma rashin tarbiyya ne. Rashin tarbiyya abin da yake kawo shi saboda iyaye maza ba za su taimaka ma iyaye mata ba. Idan aka ce an haifi ƴaƴan sai namiji ya bar mamata ƴaƴan, ita ne makaranta, ita ne suturarsu, ita ne abincinsu. To wannan abu ma yana sa a tura ƴaƴa zuwa neman kwabo. Ai illar kai su illa ne kashi-kashi, saboda illa daga gurin iyayen ma za su zama ba za su zama mutane masu amfani cikin jinshi ba, kuma za su zama ƴaƴan ma da za su haifa ma su ma za su zama irinsu ne, ba za su zama masu amfani a cikin jinshi ba. Saboda haka duk wani illa da yake tasowa a game da irin waɗannan mutanen kashi-kashi ana yi. Kuma waɗansu iyayen saboda son zuciya, da iyayen maza ma ba su sani ake kawo yaran ake kai su, ba zan iya kai yana aikata ba. Gaskiya duk babun da zai same ni gwara in koya mata sana'a cikin gida na neman kuɗi kala-kala ga sunan iri-iri, shi isa nake kokari na sadaukar da rayuwa ta akan taimaka ma mata a kan irin waɗannan sana'o'i a gida. Mace ko tana kwance a garinta ne, ni Hawwa in dai tana da bukatun sana'ar, in Allah ya yarda zan koya mata.
Sunana Kwamar Hafizu Alhassan Ɗanɗana. Abin duka in aka duba za a iya bada laifi kowane bangare, bangaren iyayen da kuma bangaren su waɗanda suke ɗaukar yaran su tafi da su cikin gari. Da farko ana yaudara iyayen da cewa za a kai su gidan masu hali ne, za su sa su makaranta, ƙarshe kuma sai a zo a buge da ba su da bautar da su da jefa su halaye marasa kyau, wasu ma ƙarshe kaga sun yi wasu ma har karuwanci da dai sauransu, wasu zama ma barayi. Abin wanda da farko yana fitowa da yaudara ne, kuma akwai laifin iyaye, saboda ai danka kai kake da haƙƙin ciyar da shi da tufatar da shi da bashi ilimi, ka dauke shi ka bayar da shi a tafi da shi wani gari da zuma wai za a sa shi makaranta, wannan ba hujja bane ba. Shawara ta ne dai shine duk wanda ya san ya haifi yaro ya tuna cewa amana ce Allah ya bashi, ya iya kokarin shi wajen rike shi da ciyar da shi da tufatar da shi da bashi ilimi bakin gurgurdan arzikin shi.
Gaskiya sunana Hajja Kulita Tuwon Badara Kwarulayin Quarantines. Gaskiya wannan abin da ake daukan fatauci kamar fatauci suke da ƴaƴan ma, gaskiya ba ma jin dadi shi ko kadan, saboda zaka ga kuma bayan haka kuma akwai dillalan da suke zama a cikin lungu-lungu sako-sako, su kuma iyaye ne, amma a zahirin gaskiya in ga ka musu ƴaƴa su suke iko da ƴaƴan, su suke mallakan ƴaƴan, su ce akan cewa ƴaƴa za a biya su 5,000, za a biya su aka ba su 5,000 su ma suna da commission din su, to amma ƴaƴan su sun aje ƴaƴan su a gida ba su musu haka, to kuma bai kamata ba. A zahirin gaskiya mu abun yana mana ciwo, saboda haka gwamnati ta san matakin da za ta dauka akan masu fataucin ƴaƴan suna zuwa suna kansu wani gari saboda bautan gidan wani.
Sunana Maman Sadar Faru, garkuwar su Kurot, sarkin yakin dan matashi. Ai tsakani da Allah ka zo gurin saboda magana ta gaskiya, ni din nan ina adawa da wayannan ejen din, iyaye maza laifin su ne, dan bai yiwuwa idan da namiji ya cika shi, da namiji ne a gidan shi uba ne a dauko shi a kata gurin aiki. Akwai uban da na gani wallahi yarinya daga wani gari take mai nisa a kawo ta, ni din nan ne na kai yarinyar da hannuna, ejen din ta bani, ka san cewa uban yarinyar ake tura ma kudi akan, kaga ashe da sanin su ake yin wannan abu, dan ban manta akwai yarinya yar nan hayin kogi ne yarinya, ai mutuwa ta yi a kashe ta garin fyade, uban ta yi burin mai shayi ke zuwa ke shayi anan yake jin cewa amma yarinya fyade ta mutu ashe yar shi, tsakani ga Allah laifin iyaye maza ne, kuma ita uwan abin da ta faɗa a lokacin, dan wallahi abin yana min ciwo, duk radio din suka sani wannan magana ta ce wallahi ne ran shi bai ba su, kuma amma zai sai burin mai shayi kullun ya shayi, ka duba ka gari a zamanin na yanzu kana matsala dan ya ka saka balanta ka ce mishi je ka, a kwanan nan ba a dade ba, ni din nan ni na kama yarinyan wallahi na kaita a garejin kawo wana, ya saka ta a moto, wallahi yan ayayen aikin suka sako ta a titi ta tafi wa gidan su, kaga yanzu wannan ai ba abu ne mai dacewa ba, to iyaye su tsoron Allah.
To da farko sunana Sumayya Abdullahi, gaskiya ko ni nan yanayin da ake fatautin yara mata ake kawo su birni ana kwaso su wai aikatan, wannan abun ba shi bane abu mai kyau da ya kamata, domin haka yakan kawo taɓarɓarewar tarbiyya ko kuma ya kawo lalacewar rayuwar yarinya, to haka wannan ba abu bane mai kyau da ya kamata a ce ana yi, ba ma so ɗaya ba so biyu ba a gurare da yawa, to haka abun gaskiya babu daɗi yanayin da nake ganin al'amuran yake tafiya, abun bai yi ba gaskiya, to yana jan ra'ayi ga iyaye dan Allah da a taimaka a ƙara kula, domin wannan abun gaskiya yana kawo taɓarɓarewar tarbiyya sosai.
Sunana Muhammadu Bello, to wannan lamari gaskiya ba abu ne mai kyau ba, burwa da yadda ake bakewa da kaga su iyaye ana yaudaran su ne cewa za a je a nemo musu ayyuka wanda za su yi a gidajen masu kuɗi, wata a ce mata wanki, wata a ce mata wanke-wanke, kuma alhali gaskiya yana gurɓata tarbiyya, saboda in an shigo da su abinda za a gaya muku kucin wani iyaye daban, abinda kuma za a zo a samu daban, saboda in aka zo da su yanzu mafi akasari za ka ga shi ne sanadin lalacewar yarinya, ko ka ji ta yi cikin banza ko kuma ta shiga ba fata ake ba ka ga ta shiga karuwanci ba talauci, yanzu kan ai in ɗan Najeriya na sabawa da talauci ya riga ya saba da talauci, ka gaya mu wani gida ne babu talauci, hakuri yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya cimma gaji, idan ka yi hakuri da rayuwanka in Allah da zaka Allah zai kawo maka mafita, yafi a ce ka ba da ƴa mace ko ɗa namiji ya shiga ba riki in ba ya saba lalacewa ke bala ƴa mace.
Sunana Baba Ali Ankara mai jefa, matsala na wurin iyaye, to kai ubangiji ya baka yaro ai ba a ce wani ya je renan maka shi ba ko ya tarbiyantar maka da shi ba, ya zaka dauki yaro, yanzu akwai wani in ya kai yaron shi sai shekara 7 yana can wurin malami bai san halin da yake ciki ba, don ba zuwa yake ba, a wani lokaci ana samun matsala matar ce ke iko da gidan ba mijin ba, amma yadda mace ce kai namiji ya za ka yadda a ɗauki ɗiyarta a kai da gidan alhaji ana wulaƙanta ta, ai ba zai yiwu ba, da shi ake yaudarar su mana cewa ki zo ga aiki kuma akwai makaranta gidan alhaji za ki riƙa yi, to ba wani makaranta take ƙarshe lalacewa take yi, yawanci kila yaran ma ke kawo ɗan abin da ake cewa nan kawai a ce to ai ga aiki gidan alhaji ki je a baya, ta ni ma ganawa guda biyu ni ma ganawa guda uku.
Gaskiya Yusuf, gaskiya ba sa kyautawa game da yanda suke kawo ƴaƴansu, ana ɓata musu rayuwa ne gaskiya, to saboda yanzu zaka kawo ɗanka a ce ya zo wanke-wanke ko ya zo wani aiki, to kuma da ya riga ya riƙa siya zama wani, ko mace zaka iya ta zama karuwa ko kuma ta zama irin dai ita ga tanin kamar ta gagara wani abubuwa, dan uwanka na jininka in ka san yana da guri shi kaɗai zaka yarda da shi, ko wani ɗan uwan ma yanzu ba a yarda da shi, yauwa balantana a kasuwa ka ga mutum ya ce maka Allah, ai daman Allah ne.
Ya al'umma ku dan saurara, mutum da nake yi idan ka ji ni ka na ka lura, dukan jagora
idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle wanda ta dauke kama kariya domin baza ta kai mu ga ciwa da kamai mulki idan ba zai yi adalci ba ta wata rana akwai a tashi ba shine ba
balle balle mana ta dauki kama kariya kariya yau ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai kare ba tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka zaka gani fa san wala kiri ba za ya kyale zalunci ba
balle balle mana ta dauki kama kariya kariya yau ne magana gobe ba mu ne ba mutum mama gunci bai kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa alba
masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar wakilin sashen Hausa wato Isa Lawal Ikira tare da kwamishinan ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna inda ta yi mana bayanin irin matakan da gwamnati ke ɗauka akan wannan batu.
Hajji Hafsat Muhammad Baba ke ce nan kwamishiniya ta ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna. Wani sabon abu da ya bujuro ake ta maganar yana ƙara ƙaruwa shine maganar zuwa da yara musamman mata daga yankin ƙauyuka ko karkara a zo kuma a ba da su ana yin ana sa su aiki don a tara kuɗi. Kuna da masaniya akan irin wannan abu?
Muna da shi kware da gaske domin yawancin yaran nan da ake kawo zangaya maka cewa yaran ne masu kananan shekaru sai kaga an kawo yar shekara 7 8 9 10 wanda su kansu a matsayin su na yara suna neman wanda zai kula da su kuma za a kawo su a ba su aiki mai tsanani sannan agent din da suke kawo su zaka ga cewa su suna da nasa kamashi din kamar a ce idan yarinya ta fara aiki watan farko to sai ita wanda ta kawo su sai a bata to haka za ta je ta ɗebo ƴaƴan mutane ta kakkasa a gidajen masu da shi wanda za su kuma za su dinga aiki ayyukan yana hada da reno wanke-wanke shara wanke bayi aikace-aikace yaran nan su za su fara tashi da sassafe su ci gaba da aiki sannan kuma su ne na ƙarshe da za su kwanta to ina zaka ga wani hutu a ciki sannan ba wai ana sa su a makaranta bane akwai kwanan nan yarinya ma da aka dauko aka kawo ta aiki ta gama aji shida za ta shiga JS1 tace ita karatu take son ta dole aka dauko ta aka kawo ta to karshen ta da ta gudu sai ga matar ta biyo ta akan titi tana son ta bata kashi
wace matar da gidan da take aikin
a ba gidan da take aiki ita wanda ta kawo ta ta biyo ta tana son ta bata kashi sai da Allah ya sa wata ita kuma ta zo ta cece ta ta kai ta gidanta ta aje sannan ta sanar da mu to mun dauki yarinya muka rike ta ta kai wajen sati biyu sai da muka tabbatar cewa mahaifinta yanzu sannan kuma irin wayannan yaran zaka ga cewa yawanci in aka dauko su aiki ne wanda kowane wata wai ake biyan su 2000 to sannan kuma ba cin kirki sannan ba wata suturar kirki sannan wayansu daga cikin su zaka ga cewa a irin haka ne kuma ake samu ko yaran gida ko masu aikin gida suna lalata su duk muna samu irin wayannan rahoton
ai na suke kwana ne in an kawo su
to muna da wuri musamman wanda muke ajewa wanda ake ce mashalta to gwamnati ta aje wannan wuri saboda kula da su na musamman kuma idan muka same su na farko abinda muka yi sai muka yi su asibiti domin mai yiwa suna da wani lalura a jikin su ko kuma kila an ce musu zarafi amma ba za su iya fadi ba to mu idan suka zo wurin mu muka lallabe su domin mu ji yaya yanayin zaman su yake a irin wayannan gidaje yaya irin abincin da ake ba su lokacin da suke kwanta bacci da lokacin da suke tashi kuma wani irin aiki ake ba su to duk irin wayannan sukan samu su gaggaya mana abinda yake faruwa da su.
Hajiya ta ina kuke samun labarin irin wa'annan yara da ake shigo da su ne tun daga shi kina buga misalin wanda kuka samu
to wallahi wa'ansu yaran zaka ga cewa ma gudu suke saboda azaba to Allah ya taimake mu saboda an san yanda wannan ma'aikatar take, kuma akan ji mu a kafafun watsa labarai irin ayyukan da muke, sai kaga mutane arziki sukan dauko su kawo. Domin ni akwai wani mutum yanzu haka wanda ma daga Abuja ya dauko yaya guda biyu saboda sun gudo daga gidan aiki, kuma yaran nan yan jihar Katsina ne, yazo ya kawo su, daya shekara ta 11 daya shekara ta 10, ya gansu suna gararan ba ko kudin mota ba su da shi, akan saboda ya san irin aikin da ake, kuma dan jihar Kaduna ne amma yakan je kasuwanci a Abuja, ya dauko su ya taho da su a cikin mota ya kawo mana su har ma'aikata nan yana kawo su muna karɓa su ya juya ya koma Abuja. To sai da muka tabbatar iyayen su sun zo, domin abin da muke shine ai dan an kawo su ba za mu dauke su mu kai mu kaman gwamnati na wani jiha ba, so muke sai iyayen su sun zo, menene dalilin da yake sa za ku kawo ƴaƴanku? Bari in baka misali, akwai wata mata da ta zo nan da tsohon ciki, ita ma haka ƴarta ta gudu, ƴar ba ta wuce shekara 8 ba, ita ma an kawo ta aiki. Ina tabbatar muka sai da muka tabbatar mun kulle ita uwar, ta yi weekend a wurin mu tukunna tun daga Juma'a sai ranar Litinin muka fito da ita domin ta gane kuskurenta, sannan kuma mu tabbatar cewa yarinyar nan ba a ci zarafinta ba, kuma ga irin ayyukan da take irin na wahala muka zauna da uwar muka yi mata bayani da sauransu, sannan muka tabbata cewa mun maida ita da ita da uwarta a nan ƙauyen nasu, kuma an saka ta a makaranta. To alhamdulillah, kwanakin baya ma sai ga ta da uwar da uban da ita yarinya sun zo su gashe ni, suka ce yarinya tana zuwa makaranta yanda ya kamata. To yanzu abin da muka yi muke yi shine, idan kaman daga wani karamar hukuma an dauko wayannan yaran in jihar Kaduna ne, to abin da muka yi shine muka sa kaman social worker din mu wanda ke wannan karamar hukuma, za mu maida ita wurin chairman, sannan su wayanda suke wannan aiki na social work din su kuma za mu rubuta mu kai musu aje a tabbatar cewa an saka yaran nan a makaranta, kuma ana maida hankali akan su ana kulawa da su. Amma idan wayansu jiha ne, to mukan aika mu da kaman su kuma ƴan uwa na kwamishinoni na mata wayanda suke wayannan jiha, mu aika musu mu ce to ga abin da ake ciki, sannan mu saka ma'aikatan mu su kuma su raka su domin a tabbatar cewa an kula tare da su, kuma an ga cewa ba su sake dawowa ba.
Hajiya, kun taɓa yin sa'ar kama su wa'annan mata da ke zuwa su ɗibo 'ya'yan su da sunan gari?
Muna sa'ar kama su, kuma ina tabbatar maka duk lokacin da muka kama za mu yi ƙoƙari mu kirawo ka gan su, kuma mukan kama su kansu mutanen da suke ɗaukan wa'annan mata aiki, saboda sun san cewa ƙananan yara ne, su kansu bai kamata a ce sun ɗauke su ba. Kamar misali, akwai wata wadda ta ɗauki wata yarinya da alƙawarin cewa za ta saka ta a makaranta, to ƙarshenta sai ta zo tana azabtar da ita da wuta, ma take azabtar da ita, duk jikinta ƙuna ne na wuta, sai ta sa cokali a wuta sai yayi zafi, sannan sai ta saka mata, ta saka a fuska, a cinya, a ciki. To wallahi wayansu makota ne suka gani, suka zo suka gaya mana, muka ɗauki yarinya yanzu haka muna kotu tare da ita matar da ta azabtar da wannan, yanzu an ci ta tare 200,000, sannan kuma magana a kotu bata kare ba, muna sa sakamakon za a yi ma ita wannan mata hukunci. Kuma ka ji abin takaici, ita kanta matar nan uwa ce, tana da yara kuma tana da ciki a lokacin da take ma wannan yarinyar wannan azaba. To kaga duk irin wannan muna da su a rubuce, kuma muna aiki tare da jami'an tsaro, wanda duk lokacin da muka ga irin wannan abin ya faru, to akwai irin aikin da muke yanda za a yi bincike, daga binciken nan kuma za a kai kotu.
A ƙarshe, wannan sako zaki aikewa iyayen yara, musamman waɗanda suke ba da dama ana todo ana ƴaƴa burane?
To na farko sako na shine, ba zai yiwu ka haifi ɗanka ka kasa kulawa da shi ba, domin haƙƙin kula da ƴaƴa yana kan iyaye ne, da uwa da uba na farko kenan. Na biyu, nawa ake ba su yaran nan kwata-kwata? A ce a wata kwana 30 a ba ɗanka 2,000, mai 2,000 za ta yi maka. Sannan na uku, ba a san gidajen da ake kai su ba, ba ma a nan jihar Kaduna ba, har waɗansu jihohi a je a ɓata muku yara. To kaga shi ma wannan wani abu ne daban wanda bai kamata ba. Sannan kuma ka hana su yin makaranta, ka kasa yi musu tarbiyya, kuma ka hana su zumunci tare da ƴan uwansu. Sannan na uku, ina ƙara jaddada cewa jihar Kaduna tana da doka na kare haƙƙin yara, wanda idan duk wanda aka kama da ƙirin wannan na azabtar da yara ko kawo su na yin aiki mai tsanani, ko kuma su je a kai su wayansu garuruka, su kansu wayanda suke kawa doka ta hau kansu, za a yi musu hukunci. Sannan su kansu masu ɗauka ɗin ma, su ma doka tana nan, za a yi musu hukunci.
To jama'a masu saurare, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na cin zarafin yara mata musamman ma 'yan aiki. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato +1 202 205 6 55. Jama'a masu sauraro, mun samu kiran mu na farko daga Kwantagora. Da wa muke magana?
Ajiya, kina magana da Abdulhamid mai garan TV a unguwar Nasarawa, Kwantagora, jihar Niger.
To Malam Abdulhamid, yau dai ka ji maudu'in namu, muna magana ne akan yadda ake cin zarafin yara 'yan aiki, kuma yawanci masu cin zarafin nan nasu mata ne. To me za ka ce akan wannan?
Na ji wannan maudu'i, gaskiya wannan abun tara hankali ne, don gaskiya nan ma akwai kusa wata da na ga irin wannan cin mutunci da tashin hankali. To amma gaskiya babban abun da ya kamata mu duba a ciki, me yake kawo wannan? Babban abun da ke kawo wannan, ni ina ganin matsanancin talauci ne da ake na halin kaka nake a musamman a nan Najeriya. Don gaskiya wasu dole-dole ne ya kama su da yaran su zuwa wannan aikatau din. Kuma za ka ci ma'aikatau din ba wai wani abun shirki ake jansu, wata za ka ji 2000 ake jansu a wata. To kin ga wannan, kuma su mata wallahi su ji tsoron Allah. Duk wasu bayanai da za ka ji an ce mata a kiyaye haƙƙin mata, amma wallahi mace in ta samu dama aka tura mata wanda tabbatar da ta yi kare shi, irin abun da take Allah zai sauka, namiji ba zai yi wannan abun ba. Don haka gaskiya mata su ji tsoron Allah, don wannan aikatau din gaskiya in ba a yi maganin talaucin da ya yi ma mutane katutu ba, zai wahala a samu sauƙin wannan aikatau din nan da ake a halin. Da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Abdulhamid.
Samun wani kira daga Yobe. Da wa nake magana?
Kan Ladi Chonoko daga karamar hukumar da ko su gulo kan gamin Rifa.
To dan Ladi, menene naka ra'ayin?
To gaskiya wannan al'amari ya riga ya zan inna da lahi wa inna ilaihi raji'un. Abun ya yi yawa. Lokacin gashi nan ma ina kofar gida, ga yara suna zuwa wuraren cince-cincen jari bola, saboda bare ma uwa uba mu da muke ma yankin nan abubuwan ma ya yi yawa yake.
Malam Danladi, muna magana ne akan yadda ake cin zarafin yara ƙanana mata irin waɗanda ake kaiwa aikatau.
Malam Danladi, kana tare da mu?
Ina tare da ku.
To ka dai ji ko abin da Zara ta ce, maganar da nake akan yaran da ake kaiwa aikatau ne.
To da alama mun rasa Malam Danladi Hadiza, yau dai mun samu wani kira. Daga ina? Da wa muke magana?
Hello.
Muna jin ka. Da wa muke magana?
Okay, sunana Sirajo Iftikhar, ina kiran ku daga Anjau.
To muna jin ka Malam Sirajo.
Yo, maganan gaskiya abin da ke faruwa game da wannan aikace-aikace na irin wannan yara.
Eh, da yanda ake cin zarafin su musamman ma irin matan da suke ma aiki suke azabtar da su.
To gaskiya wannan bakin talauci da ya faru a Najeriya duk shekara wannan bala'o'i, inda shi ma yana daga cikin bala'in da ya faru a Najeriya. Irin su Boko Haram, kidnapping, taƙaita arzikin ƙasa ga tsarin mutane duk shekara su gaskiya. Kuma kafin ka wato wannan haɗin da wato a kawo shi shi ne a wada ka talakawa da kuma asasa masana'antu da ƙarfafa mutane daga fita daga cikin wannan bakin talauci da ya damu mutanen Najeriya gaskiya.
Okay.
To mun samu wani kira daga jihar Kaduna.
Da barkanku da lasariya.
Yawwa barka dai. Da wa muke magana?
Sunana Murtala ne. Ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Malam Murtala, muna jin ka.
To masha Allah. To gaskiya abinda muke magana shine cewa yana da bukata malamanmu na addini su fito su dinga jan hankali, tunda gwamnati ta saga tana iya kokarin ta babu canji. To amma idan al malamai suka shigo suna gaya wa mutane, gaskiya ne mutum zai je ka ga kawo ya haifi yara da yawa rashin yadda zai yi da su a can ƙauyen ma, sai kuma ya je ya tura su birni, a ƙarshe ma su su hallaka, wasu a ɓata su, wanda idan suka dawo gidan kuma an riga an ɓata su lallace, ya yi asara kenan gaba ɗaya, har damuwa ya dame zuri'an gaba ɗaya. Amma malamai na nasiha cewa in za ka haihu fakka, san akwai tsari yadda addini ya tsara ma za ka iya riƙe ‘ya’yan nan. Idan ba za ka iya ba, kar ka je ka ƙyanƙyasa ‘ya’yan da za su dame su zami al’umma. Shawara na kenan. Kuma muna ƙara kira ga Voice of America matsayin na PRO na masu buga waya na wannan sashi, muna tunani za a ci gaba da buɗe mana layi saboda wajen shekara kenan. Da fatan shi Mustapha Ali Sokoto zai ji sakura. Tashi lafiya.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma mun samu kira daga Gombe. Da wa muke magana daga Gombe?
Muna magana da Jibril Umar Baffa ne daga karamar hukumar Balanga jihar Gombe.
To malam Jibril, muna jin ka.
Da yanzu da mun abin da ma nake so in faɗa, abin ma gaba ɗaya duk bayanin da kuke yi ya ta'allaka wurin mata ne. Saboda su mata su suke cin zarafin ƴan uwansu ƴaƴa mata ɗin har yanzu.
To ya kake ganin za a iya magance wannan matsalar?
A ja hankalinsu gaskiya. Wasu ma ai ba ma ƴan aikatau ba, har ƴaƴansu wanda suke haifa wani lokaci ba sa sa tausayi wurin rike su. Yawwa, shi ne shawaran da nake so in bayar. Sa'annan kuma iyaye su yi tunani, su ji tsoron Allah, su dinga kula da ƴaƴansu. Kar kuma su yi tunanin abin duniya. Abin duniya kan mai ƙarewa ne ko a wani lokaci.
Haka yake. To mun gode da ra'ayin naka.
Mun gode Malam Jibril.
Allah ya sa lafiya.
Amin amin. To barakin dai ji dai.
Na ji ni dai.
Kowa dai yana ta maganan talauci. Sai ne babban matsalar ma dai.
Ni ina ganin dai ya kamata a ce mu ƴan uwa mata mu daina ɗauko ƙananan yara mu ce wai mun kasa su yi mana aiki ne. Saboda in kana da ‘ya’ya kana ganin ya za a yi ɗau ‘yata ‘yar shekara 8-9 in kai ta te aikin
ƙarfi. Amma kin san abin ma ya haɗa da har da yaudara.
Sosai.
Kin gane, saboda in kika duba tushen abin talauci ne, suna neman yadda za su yi. Kuma ana masu alƙawarin cewa yaran da aka kai su za su yi makaranta, za a kula da su. Alhalin kuma ba haka ba ne.
Mun sami kira daga jihar Taraba. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, kuna magana da Oga Faris Karila Medo.
Muna jin ka Oga Faris.
Wani lokaci dillalai suna amfani da wai talauci su ruɗi mutane iyayen yara su ci mutuncinsu.
Muna jin ka.
Za a zo da sunan za a koya wa yaro ilimi, a ɗauke shi a tafi da shi. Idan an tafi da shi kuma sai a je a sa shi a wani hanya mara kyau.
To mun gode Oga Faris. Ya kamata dai mu mata mu gane cewa ko mun da mun ɗauko yaran nan mun kasu gurin mu mun ce su yi mana aiki ne, mu tausaya musu, mu dinga kallon su a matsayin
su ma
‘ya’ya ne, kuma mutane ne, kuma duk abinda ba za ka yi ma ‘ya’yanka ba
ka kai wa ɗan wani. Gaskiya ne. Kuma kin san wani abin ma da ya kamata mu duba nan gaba ma shine fataucin yara ma da ake kai su wato kasashen ƙetare. Kin gane kamar su Saudiya. Shi ma wai babban matsala ne fa.
Sosai ma kuwa.
Kuma a yaudare su a ce ai aka je can ga abin da za a taimaka musu. Alhalin ba haka bane. Kuma yara ƙanana.
Haka ne. To ai wannan dai matsala ba za mu daina tattauna ta ba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin, wato Daniel Brown, tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa, wato Hadiza Kyari, da ma injiniyan mu na yau Idris. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Ba za su bari.